الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya saki hada mu a wannan rana mai albarka ta 7 ga watan Ramadan shekara ta 1441 Hijriya wanda ya dace da 19 ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. A wannan gari na Kumu Akwa local government dan gabatar da darasi da ya shafi iyayen mu mata rayuwar su a addini rayuwar su a duniya yaya Allah ya za su yi Allah inganta rayuwar su. Muna magana akan abubuwan da suke sababi ne na ainihin wato saka mata a cikin wuta. Menene dalilai da yasa Annabi ya faɗa a cikin hadisi cewa an nuna masa wutar jahannama fara'aitu aksara ahliha nisa. Annabi ya ce naga mafi yawa daga cikin su sune wato mata. Allah ya gyara mana. Daga cikin su laifukan akwai abin da ake ce da shi at-tabarruj da larabci. Abin da ake nufi da wato at-tabarruj shine ibda'u zina. Bayyana kwalliya, mace ta caba kwalliya, ta caba ado, ta bayyana da kuma bayyana wurare na fitina a jikinta, bayyana fuska, bayyana wuya, bayyana kirji, bayyana baya, ta yanda za a ɗauki hankalin namiji wato a jefa shi cikin wato sha'awa. Zan yi ta maimaita kalmar at-tabarruj ba sai na yi ta fassarawa ina faɗa ba, tunda yanzu na faɗi me ake nufi da at-tabarruj shine bayyana ado da bayyana kwalliya da bayyana wurin sha'awa da ke jikin mace. A larabci sun ce ibda'u zina, a shari'a shine izharu ma harrama Allahu izharu, bayyana abinda Allah ya haramta izharahu a bayyana shi. Izharu zina kaman an tuzhira almar'ata mahasiniha, mace ta bayyana wuraren kyawunta inda za a ganta a ce mai kyau ce ko a ce tana da abu kaza na mata. Fesa turare yana cikin at-tabarruj, mace za ta fita ta fesa turare mai kanshi mai daukan hankali, wannan haramun ne. Kariya tafiya, mace ta zo tana tafiya tana kakkaryewa, kamar ya tana kakkaryewa, tana tafiyar da za ta kada jikinta, haramun ne. Tabarruj ne amfani da takalmi sakadali, takalmi mai tsawo, takalmi mai tsini ta ƙasa. Haramun ne mace ta sa irin wannan takalmi in za ta fita waje, sai dai in za ta sa a cikin gida ga mijinta. Me yasa ya zama haram saka takalmi mai dunduniya mai tsawo, mai siririn dunduniya mai tsawo? Saboda dole idan mace tana tafiya zai rinka karyewa, yana karye jikinta, yana karye tafiyarta, sai ya bayyana abin sha'awa a jikinta, wannan haramun ne. Tsabar zuba kwalliya da huda da make-up da mata suke shafe-shafe na gyaran jiki da niyyar a bayyana wa maza, wannan tabarruj ne, wannan haramun ne. Ba dan komai ba, saboda yakan jawo zina, yakan jawo namiji ya kura wa mace ido, yi ta kallanta yana jin daɗi, akwai masu yi wa idan su tabarruj girar ido din nan a sa mata wani abun kyalkyali kaga tana kada idan yana motsi yana daukan hankalin maza tabarruj ne haramun wannan misalai ne da na kawo mana suna nan da yawa a cikin bayanai na zan fade su insha Allah ta'ala so yanzu in kun fahimce ni Allah ya haramta tabarruj Allah ya ce wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasula innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatheera واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الله يا شيخ دينا تبرجي كنا فتا كنا بينا أدو يكو إيهينا ماتا شاب وقال لي دسك كايا نفتنا مطلقن كايا دما تذات سكا يبينا باينت يبينا كرجنتا haramun ne tabarruj ne yasa malamai suka faɗa illolin wannan tabarruj bayyana ado da kwalliya da mata suke yi sune kamar haka na farko dai at-tabarruj ma'siyatullah ko ma'siyatul lillahi wa rasulihi tabarruji saba wa Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya saba wa Allah ya saba manzon Allah ba wanda zai cuta sai kansa bai zai cuci Allah ba falan yadurra Allah shay'a bai sai cuci Allah da wani abu ba shi sa annabi yake faɗa a cikin hadisi sahihi riwayar Imam Abi Huraira riwayar Imam al-Bukhari kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake suka ce ya rasulullahi waye zai kiye shiga aljanna manzo Allah ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mun da'a ya bi ni to zai shiga aljanna duk wanda ya bi annabi zai shiga aljanna Allah ka sa mu cikin masu bin annabi mazan mu da matan mu iyaye mata ku yi wa manzo Allah biyayya ku samu rahamar Allah da aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba mu ya saba wa annabi macen da ta saba manzon Allah take fitar da ado take bayyana kwalliya ta watsar da hijabi take fada da hijabi tana bayyana abun fitina a jikinta ta saba annabi to kun ga ba za ta shiga aljanna ba kenan ku sani ya ku ƴan uwana mata kullun Allah tabaraka wataala a dabi'ar alqur'ani yakan kawo ayoyin da suke tsoratarwa dangane da saba masa da kuma saba wa annabin sa sallallahu alaihi wa alihi sallama to amma mata sun jahilci cewa bayyana ado din nan abu ne wanda yake fusata Allah da fusata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah baya so Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana wasu abubuwa da mata suke yi a lokacin jahiliyya dan kada su shiga fushin Allah daga cikin su akwai irin kukan kera din nan mutuwa idan an yi mutuwa mace ta zabga ihu tana ƙara tana wayyo Allah ta shiga uku danganta ta fadi wani ya mutu wannan ɗabi'a ne na mata annabi ya hana akwai watsa gashi a da lokacin jahiliya ko mutuwa akai ko abun damuwa sai mace ta cire kanta sai ta baza gashin ta gaba ɗaya ta warma watsa shi tana kada kai haka wannan haramun ne wanda a yau ma din wasu matan suna yi ko mijinta ne ya bata mata rai suka yi fada da shi sai ta cire dan kwalinta ta cire gashin ta ta watsa gashin tana kada kai tana ihu tana fitina wannan haramun ne kuma fusata Allah ne dauke dauken hotuna da mata suke yi na bayyana wuraren fitina da ke jikin su shi ma dina ciki at-tabarruj da muke magana a ciki shi ma dina ciki bayyana zinari da aka sa zinari mace ta sa zinari a hannunta tana tafiya tana bayyana shi duniya tana gani da al-hariri a wuyanta ko a kunnanta yana cikin at-tabarruj yana cikin abin da tuntunin annabi ya hana a yanzu a zamani zamu iya karawa da yin lalle mace ta yi lalle mai kwalliya mai ban sha'awa mai drawing mai zane da wanda ake yi a kafa da wanda ake yi a hannu idan za a fita unguwa sai a dage kafar saboda a rinka ganin lallen nata haramun ne tabarruj ne da wanda ake fitarwa a hannu kiga mace ta caba kwalliyar lalle a hannunta ta yi masa fulawa ta yi mai ado tana tafiya hannunta yana bayyana da wannan lalle haramun ne tabarruj ne bayyana ado ne amma ya halatta a yi a cikin gidan miji kina in mace ma ta yi lalle sai ta sa hannunta a cikin hijabi ta rufe shi in mace ta sa zobe na kwalliya da ado shi ma sai ta sa hannunta a cikin hijabi idan ta yi lalle a kafarta to ta saka safa amma in tana tare da mijinta to ta bude masa ya gani dan ana son mace ta zama mai yi wa mijinta ado ana son mace ta zama mai yi wa mijinta kwalliya to amma matsalar ku shine ba za ku yi wa mazan naku adam ba a gida sai dai ku je ku yi musu a waje ku je ku yi wa wasu a waje mijinki baya ganin kwalliyarki baya ganin adanki amma saboda fitinarki da kin Allahnki in zaki fita gidan biki sai kin yi minti 47 a gaban madubi kina ta duddubawa ki shafa nan ki goge nan amma in mai gidanki zai dawo ba kya gyara kanki ba kya shafa turare ba kya yi masa lalle ko yayi tafiya zai dawo ai masa kunshi ai mai abin da zai sha'awa ya ji dadi hankalinsa ya kwanta matarsa ne baraki ba amma in zaki tafi gidan biki ko gidan yini ko taron ƴan uwanki da danginki to nan kuma kina zuwa ki taba kwalliya anan ake ganin adanki wallahi wannan zalunci ne wa ku iyaye na mata kuna shiga haƙƙin mazajen ku wannan yasa mazajen naku basu damu da kallon ku da ganin ku ba sun fi damuwa da kallon matan titi sun fi damuwa da ganin matan da suke waje a kasuwa ko a wajen aiki ko kiga mijinki kullun wayarsa a cike yake da hoton ƴan mata saboda ke din ba kya gyara jikinki da zai ji dadi ya sha'awarki ya rinka ganinki ya fi zuwa ya yi ta bude WhatsApp ya bude Facebook duk inda ya ga mace mai dan kyau sai screenshot na hotonta sai ya sa shi a wayarsa ke kuma kina nan ga kinan kin mai da kanki wulakantacciya kin mai da kanki kaskantacciya alhaliya Allah ya daga darajarki ya kimanta ki ya mutunta ki wannan muna tsoratar da mata sakacin da suke yi a gida na rashin gyara jikin su da rashin kulawa da kansu hadari ne ba karamin hadari ba kuma kashe rayuwa ce ta aure wallahi namiji idan kin iya kulawa da kanki ko tsohuwa ne ke wallahi mijinki zai mai da hankali a kanki da abinda muka sani wallahi iyayenmu dattawa kullun za ku gansu jikinsu da tsafta da lalle suna shafa mai jikinsu yana kyalkyali wa mazajensu amma yanzu mace idan ta riga ta auri miji ta tabbatar ta fara tare yaya da shi to shikenan ya zama mata dole ta zama masa dole ta zama masa karfan kafa ba yanda zai yi da ita komun kazantanta komun laifi ko kuma komun ainihin wato rashin kulawarta za ta ci albarkacin yaya ya kamata iyaye na mata su kiyaye Abdullahi dan Mas'ud ya fada a cikin hadisi yace Annabin rahama sallallahu alaihi wasallama yana kyamar at-tabarruj bi zinati li ghairi mahalliha mace ta rinka bayyana ado tana yin kwalliya ba a inda ya kamata ta yi ba ana so ki rinka kwalliya amma a gaban mijinki a gidanki na aure amma ba wai idan zaki fita gidan biki ba, musamman inda ake taro har da maza. Imam Suyuti shi ma yayi bayani, Allah ya masa rahama, yace at-tabarruju bizinati izharuha lin-nasi al-ajanibi, mace ta rinka bayyana adonta da mutane waɗanda suke ajnabai, yace wa huwal madmum, wannan ba'a so. Wa amma zawju fala, amma in amijinta ne, mace ta yi wa mijinta kwalliya, in kin ga dama ki saka masa gajeren wando ma ya halatta, in kin ga dama ki yawo daga ke sai dan abin da kika saka a gaban mijinki, wannan duk halal ne a cikin daki, amma banda fita waje wannan haramun ne. Abu na biyu, kaba'irin zunubi ne, babban zunubi ne yin tabarruci, bayyana ado. Umayma bintu Rafiqa, wata baiwa Allah ce mai suna Umayma bintu Rafiqa, wata ran ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, tana masa mubaya'a akan musulunci. Manzon Allah yake cewa, ina miki mubaya'a yake Umayma, ki zama musulma ta kwarai da waɗannan sharuɗa. Na farko, karki shirka da Allah, Allah tushriki billahi. Abu na biyu, kada ki sata, banda sata addinin Annabi Muhammadu ba sata, duk matar da take barauniya ne ta shiga. Uku, wala tasriqi. Abu na uku, karki zina, wala tazni. Abu na hudu, yake Umayma, karki kashe danki ko diyarki. Wala taqtuli waladaki. Sannan kuma kar ki rinka zuwa da ƙarya, ki rinka yin ƙarya. Yace wala ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki. Sannan ki daina irin kukan nan na mutuwa, na daga sauti, wayyo Allah an shiga uku, kamar yadda nayi bayani dazu, wala tanuhi. Sannan kuma ki daina yin tabarruj, fita da bayyana ado da kulliya. Wala tabarruji tabarruj al-jahiliyyati al-ula. Wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito shi, kuma hadisi ne da isnadi ingantacce kamar yadda Imam Ahmad Shakir, Allah ya masa rahama, ya fada. Kulura yanda Annabi rahama sallallahu alaihi wasallama, kulura yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada laifin tabarruji da waɗannan abubuwa, zina, shirka, sata, kisan kai. Annabi ya sa tabarruji, bayyana adam mace laifinsa, layinsa ɗaya da waɗannan abubuwa. Da akwai aiki a gaban mata gaskiya. Kullum ina karanta waɗannan nasoshi sai su bani tsoro, sai in ce ta Allah ne ya sa matan mu su rabauta. Yau in kin ga abinda mata suke yi a biki, abin ba kyau. Yanzu fa saura kaɗan mata fa su fara fita daga jerin wanduna, fa za a je gidan biki. Rashin mutuncin ya isa oba. Ga irin tarurruka yanzu da ake yi, idan za a yi aure, yara, ƴan mata da amare da iyayensu, sai a je a kama wani babban wuri, wai sunansa wai event center. Event center wuraren hada-hadar biki da shakatawa da morewa. Event center din nan ya danganta ga birni da gari. Akwai wanda miliyoyin kuɗi ake zubawa a karba a rana ɗaya, zuwa kawai za a yi aje a haɗu da maza da mata, a yi kiɗa, a bayyana ado. Kowace mace ta bayyana halittar da Allah ya mata. Wasu wuraren dubu ɗari kaza, a sha kiɗa, a sha rawa, mace musulma ta fito tsirara a irin wannan taro na biki, tsirara. Wallahi akwai wacce aka nuna ta ko pant bata saka ba a jikinta. Allah ya isa, daidai da wandon ciki, wallahi bata saka ba, kuma ta ɗauko wani, wato wani lesi ta saka mai sharara, mai huji-huji a jiki. Ta ɗauki wani ƙyalle ta saka, ta mai da shi tare mama, ko breziya bata saka ba, kurun wani ƙyalle ne aka yafa shi, aka ɗan ɗage shi, kafaɗarta a waje, cibiyarta a waje. Daman
cinyar ta kan tana tafiya rabin cinyar dama an yage yadin an farke shi kawai tana tafiya ana gani sai turare ne da mai yake zuba a jikinta ta zo kuma mijinta yana rungumanta a gaban uwarta da ubanta yana sumbantar ta ga mazaje samari suna sa kyamara ta waya suna daukan hoto yau abinda matan musulmi suke yin sakayya wa Allah da annabin sa kenan da sunan wayewa da sunan ci gaba duk mutumin da yake barin matarsa tana zuwa irin wannan taro na event center events da ake yi matukar ba a tsarkake aka tsaftace wannan taro ba to za ta debo zunubin da Allah ya barwa kansa sani kuma ina shaida muku duk auren da aka yi shi a bisa wannan tsari aka bayyana fitina aka bayyana ado aka yi ihu aka dau hoto auren nan baya albarka kuma za ku zo tuba ma ya gagare ku kuma koda bayan kin tuba an dauki hoton nan an yada shi a duniya ƴaƴan ku su tashi su ga ashe uwarsu cikakkiyar yar iska ce mara mutunci saboda ga abin da kike na rashin mutunci da fusata Allah da saba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai su zo su yi wannan abin a fili ana daukan hoton su mace ta zo tana rawa mijinta ya rike ta tana rawa yana rawa wani lokacin har da kawaye wani lokacin akwai wanda wani dan waya turo mu yake nuna mun cewa mallan ya kamata ayi wa'azi wallahi mijin taho waye da abokanan angon ka fadar abokanan angon na dukan ka fadar amaryar sun saka amaryar a tsakiya ba abinda ba za ka gani ba a jikin wannan amarya amma idan aka je gida bayan wata ɗaya wata biyu wata uku idan ya dawo ya tarar da ita yanda kika ga tunku ba fasali ba kyan gani duk ta fita daga hayyacinta daman taron ƙarya ne daman ainihin kwalliya ce ta ƙarya ta munafurci ta saba wa Allah tabaraka wa ta'ala iyaye na mata ku ji tsoron Allah akan wannan abu ku daina kashe kuɗi akan zuwa wannan event center kuna taro ana kada kada ana saba wa Allah idan za ku je event center ku je ku kira malama mace ta yi muku nasiha kowa ta sa hijabinta da niqabinta ta tafi ku daina barin maza suna shiga taron ku na biki na mata haramun ne gayyatar maza haramun ne gayyatar abokanan ango su zo su haɗu da iyayen amarya da dangin amarya da abokanan amarya haramun ne laifi ne wannan idan kuwa ba a kiyaye ba to wallahi tallahi za a fada cikin fushin Allah kuma Allah ba zai bari ba tabaraka wa ta'ala gashi nan muna gani a fili dare da rana kullun abin sai faruwa yake yau ai wancan gobe ai wannan idan an yi wannan na bacin rai gobe sai a yi wancan kuma na bakin ciki da damuwa ba dan komai ba saboda me mutane ba shiriyar Allah ko addinin Allah shine a gaban su ba a'a me za su yi su more me za su yi su shakata me za su yi su ji dadi su a garin su koda ko wannan abun zai fusata Allah koda ko wannan abun zai fusata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi yasa za a zo ayi auren ayi ta haifan ƴaƴa ƴaƴan ba su da albarka ƴaƴan ba su da tausayi ƴaƴan ba su da jin kai ƴaƴan ba su da kunya ƴaƴan ba su san ya kamata ba tun daga ranar aure aka zubar da kunyan su da tausayin su da mutuncin su da darajar su kuma Allah yana kallon kowa inna rabbaka labil mirsad ku sani cewa babban zunubi ne daga cikin manyan zunubai shi wannan tabarruji abu na biyu abu na uku sifa ne daga cikin sifofin yan wuta saboda hadisin da muka karanta muku hadisin Imam Muslim manzo Allah ya ce sinfani min ahlin nari lam arahuma qauman ma'ahum siyatun ka aznabil bakri yadribuna biha an-nasa wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila la yakhulna aljannata wa la yajidna rihaha yace wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha wannan hadisi nayi bayanin sa a baya hadisi ne da yake bayani akan sifofin mata waɗanda annabi ya bayyana a tashin a dabda kiyama ta tashi za su bayyana ga su sun saka kaya amma wallahi ba su saka ba kasiyatun ariyat sun sa kaya a zahiri amma a tsirara suke mace ta saka wando amma ta sa damammen wando ya biya ya manne da fatar jikinta da duk wani sifa na jikinta gabaki daya mace ta saka rigan da tayi flat da jikinta komai da kika sani yana iya bayyana amma wai ta saka kaya da masu saka kaya mai shara-shara ta saka riga amma ana hango kirjinta ana hango gadan bayanta daidai da rigar mamanta da ta saka an san kalar da ta saka duk irin wannan kaya haramun ne mace ta sa irin wannan kaya ta fita da shi waje shaffaf transparent wanda ana ganin abin da ke cikin jikinta gashi ta saka kayan amma ana ganin irin nau'in riga cikin da ta saka irin nau'in brazilian da ta saka irin nau'in skirt din da ta saka wannan kaya haramun ne mace ta sa shi ta fita waje amma halal ne ta sa shi a gidanta wa mijinta annabi yace zaka gansu kamar sun saka sutura amma wallahi ba su saka sutura ba rana suke yawo da hijabai da ake sawa yanzu na zamani kaga mace ta je ta dauko hijabi ta saka amma hijabin manne mata yake a kirjinta komai sifar kirjinta sai ya bayyana wannan ba hijabi bane koda kuwa an sa shi mai baki ne ko an sa shi mai tudu ne mai tsawo ne inda yana bin jiki yana bayyana shape yana bayyana yanayi to wannan ba hijabi bane ya kamata a ji tsoron Allah a daina sa wannan sai dai in za a sa shi a gida wato akwai wata kwalliyar da zaki yi ta wallahi ko ƴaƴanki ba zaki so su gani ba wani mutum ya gaya wa matarsa mai kokari ce alhamdulillah in yazo dawowa gida yana da kyau ku ji wannan kissa idan yazo dawowa gida tana yin kwalliya tana yin ado ta saka kayan bacci ta saka kaya na daukan hankalin miji masha Allah underwears sleeping dresses tana da su kala-kala to amma a gidan akwai yaran su sun girma akwai yaran su yan mata akwai yaran su maza sai ce wance Allah saka da alkhairi kokarin da kike yi dan ki faranta mun na san kina so ne ki faranta mun amma irin wannan shigar da zaki rinka yi a gaban ƴaƴanmu ba na santa bai kamata ba ki zo ki saka skirt din da yara suna ganin hatta wandan ciki da kika saka ko kuma ki saka rigar da za ta rinka bayyana komai naki na sha'awa duk da cewa ƴaƴanmu ne to gaskiya bai kamata ba dan muna koya wa yaranmu wata irin tarbiyya kuma akwai shedanci na shedan da fitina da zai iya gindayawa yanzu idan ana da ƴan mata da suka matasa ne sun fara kaiwa manzalin aure sai sha'awa ya dauke su su ma su fara irin wannan wataƙila su je su yi wani wanda ba mijinsu ba to wannan miji gaskiya abin da ya faɗa ba kuskure ya ba daidai yayi sai a yi bari in an yi kwalliyar an yi ado sai a saka dogon hijabi sai a rufe kada yara su gani tunda dama ai dan mijin aka yi ba dan ƴaƴan aka yi ba ko tunda dan miji aka yi sai a bari mijin ya gani ina jan hankalin mata ku kula da wannan akwai mata masu kokari da himma suna kulawa da mazajensu a irin wannan yanayi na kwalliya da ado to amma a rinka kula da idan yara musamman wanda sun fara girma yaro zai gani ba zai magana ba amma abun yana da suwa a kwakwalwarsa da zuciyarsa Allah ya ba ku ikon gyarawa annabi ya ce irin wannan mata masu fidda tsiraici masu saka kaya ba su saka kaya ba mana masu sa kaya da ake ganin jikinsu ba za su shiga aljanna ba kwata-kwata ko kanshin aljannan ma ba za su ji ba saboda sun saba Allah tabaraka wa ta'ala abu na hudu tabarruji alfasha ne alfasha shine zunubi laifi ne almar'atu awra mace da kuke ganin ta al'aura ce yanzu kamar misali bari in gaya muku ai kun ga yanzu namiji ba zai fito ba wando ba sai a ce subhanallahi al'aurarsa ta bayyana to haka fa ake so mace ta rufe jikinta gaba daya aka ce almar'atu kulluha awra mace dukkanta gaba ɗayanta al'aura ne banda fuskarta da ainihin tafin hannayenta. Amma ko ina kafadar ki ne, wuyan ki ne, gashin ki ne, gadan bayan ki ne, haram ki bayyana shi. Amma yanzu mace wallahi a bakin titi za ta canja zanin, za ta canja zanin ta, daurin zani a bakin titi. Ko mace ta zo tana shayar da yaro, kiga zanin goyen ya cire ga cibiyar ta a waje, ga mamanta ma a waje ma, yanzu kai a fili a bakin hanya ma ake ba yara nono. Saboda wata irin rayuwa subhanallah ta rashin addini da karancin kunya, ko babu komai ai akwai kunya, ai mace ya kamata ta zama mai kunya ai. A motar haya fa sai mace danta yana kuka, sai ta cire mamanta tana bawa yaro mama, ga namiji a gefenta, ga namiji a gefenta. Ko in sun je asibiti ana zaman jiran likita, inda maza suna wucewa, ko ta je wajen likita tana ganawa da likita yaronta yana kuka, ta ciro shi ta zaro mamanta a gaban likita, tana bawa yaro nono, yana ganin mamanta araha kyauta ba sai ya biya ba. Wata kan ma gaban malaminta ma ta je fatawa, ma malami ta je fatawa, yaro yana kuka saboda ba ta samu tarbiya ba, sai ta ciro yaron a gaban malamin, ta sa hannu ta ciro maman ta dura masa yaron yana sha. A'a ka irin sa shi a cikin hijabi ta rufe, ko a cikin hijabi ne ma, ai da kunya ki sa hannu ki cire maman ki a gaban wani wanda ba mijinki ba, kina ba wa yaro, ai da kunya. To wallahi yau mata har a makarantun islamiyya suke ba wa yara nono a aji a gaban malami yana koyarwa, malami namiji. Wannan wani irin rasar kunya ne wannan, wannan wani irin karancin tarbiya ne ya ku iyaye na mata. Me haka wulakanta kai, tozarta kai, ke da aka ce ki boye kanki, ke da aka ce ki mutunta kanki, ke da aka ce tsada ne da ke, ke da aka ce ki darace kanki, me ya kai ki ga wannan ganganci? To ina fatan iyayena mata za su yi kokari su kiyaye. Alfasha ne yin tabarruji, bayyana kashful aura, fahisha kuma abu ne da Allah yana fushi da shi, makt. Wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamu. Kafirai idan aka ce, wato idan suka aikata alfasha, suka aikata saban Allah, in aka yi musu magana sai ce ai mu da mun asali ma mun tarar da iyayenmu ma suna aikata wannan abu. Qalu wajadna aba'ana ko amarna, wato wajadna 'alaiha aba'ana, mun samu iyayenmu suna yi. Abu na biyu suka ce Allah ne ma ya umarce mu ma mu yi, saboda yi wa Allah ƙarya. To yau musulmi sun waye gari, saura ka dan su bude bakinsu su faɗi wannan magana, suna aikata saban Allah, za su iya bude ba, saura kirsu bude bakinsu ce iyayensu suka koya musu, saura kirsu su ce Allah ne ya umarce su da su yi haka. Wallahu amarna biha wal iyazu billah, shine Allah ya ce a gaya musu qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha'i, lalle Allah baya umarni da alfasha, Allah bai taba umarni da sako ba. Yanzu za ku rinka gaya wa Allah abinda ba ku da ilimi, shaytan ne yake umarni da alfasha ba Allah ba. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, shaytan ne yake muku wa'adi na talauci, ya tsoratar da ku da talauci, ya hana ku ku taimaki addinin Allah, ya hana ku ku sa kudin ku wajen hidima wa musulunci da taimakon wani, sai ya ce muku ai za ku talauce in kun bayar. Wa ya'murukum bil fahsha, shaytan ne kuma yake umartan ku da alfasha. Mace mutajarriba, mutabarrija, guba ne a cikin al'umma, duk matar da take fidda ado da kwalliya tana fita cikin mutane, to ta zama guba a cikin al'umma, tana yada wannan a cikin musulmi, tana taimakon shaytan akan kashe dokar Allah. Shi yasa Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna. lalle waɗanda suke son alfasha ta yadu a cikin mutane mata ko maza masu sha'awar yada alfasha a cikin mutane to suna da azaba mai radadi a duniya da lahira Allah shine masani ko ba ku sani ba Abi Musa al-Ash'ari Allah ya yarda da shi ya karantar da mu wani hadisi da ya je shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mai ban tsoro ban san ba yau matan wannan zamani ya za su yi da wannan hadisin yace manzon Allah ya fada ayyuman ra'atin ista'tarat thumma kharajat duk matar da ta fesa turare iyaye na mata ku ji masu bunka turare su fita ina mata masu fesa turaren mijinsu in za su fita ina mata masu sayan turare mai tsada in ta sa shi ta wuce a titi sai an juya an ganta haramun 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 hadari ne zina ce fesa turare mai kanshi a fita sunansa zina annabi ya ce duk matar da ta fesa turare ta fita ala qaumin liyajidu rihaha ta bi ta gaban mutane dan su ji kanshinta fahiya zaniya sunan wannan matar mazinaciya wa kullu ainin zaniya kowane ido kuma da ya sa ido ya ganta shi ma idan yayi zina amma yau mace islamiya za ta je wallahi in ta buga turare yafi na malamin islamiyar kanshi akwai wasu matan kamma da rashin wayansu ma da rashin wayewa akwai kauyanci ma a cikin sha'anin turaren da take fesa wa mijinta ta shafa a jikinta na kwanciya bacci turaren da ba a sa shi sai in za a kwanta ai akwai turaren da ba a sa shi sai in za a kwanta a cikin daki wannan ko yara na gida ma ba sa ji amma saboda tsabar rashin tunani da rashin wayewa da kauyanci ne ni nakan dauki wannan abun kauyanci wallahi sai ki ji ta bunka wannan turaren ta shigo aji ko ta shigo makaranta ko ta shiga kasuwa duk wanda ya ji ya san mata suna mu'amala da wannan turaren sai ce wannan matar ba kauyiya ce saboda ai wannan turaren ai in za a yi bacci ake sa shi baki da bambanci da wacce ta sa kayan bacci ta fito waje ai wannan turare ne mai tsada ba wanda ya isa ya ji shi a duniya in ba miji ba shi kadai ake sawa kuma shi ma ba a sawa sai ya dawo in ya dawo din ma sai za a kwanta minti 1 minti 2 kafin a kwanta sai a fesa shi a jiki a shafa din na shafawa ne a zo gurin miji ya ji dadi ya ji kanshi ba wai in zake fita kasuwa ba wannan ba daidai bane wannan kuskure ne kamar yadda malamai suka fada abu na biyar tabarruj din nan keta alfarmar mace ne bayyana ado da caba kwalliya a fita da rashin saka sutura a lullube tsiraici keta alfarmar mutum ne da kuma yin abun kunya ne Nana Aisha ta ruwaito wani hadisi da Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisi da Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak na Hakim kuma hadisi ne ingantacce dangane da dabi'a da mata suke yi na in sun fita daga gidajensu su je wani gida su cire kaya har cire kaya ake a wani gida hasbunallahu wa ni'mal wakil bari ki je hadarin ki fita a gidanki ki je ki cire kayanki a wani gida ba gidanki ba ko ba gidan iyayenki ba manzo Allah yana cewa ayyuma mar'atin wada'at siyabaha fi ghairi baiti zawjiha duk matar da ta je ta cire kayanta ba a gidan mijinta ba ku ji da kyau duk matar da ta je ta kwabe riga ko ta kwabe hijabinta tsiraicinta i bayyana ba kuma a gidan mijinta ba faqad hatakat sitra ma bainaha wa bain Allah azza wa jalla haqiqa ta keta suturar da ke tsakaninta da Allah tabaraka wa ta'ala rufin asiri da sutura da ubangiji yayi mata ta keta wannan sutura kenan haramun ne ki je gidan kawaki ki cire rigarki a gidan kawaki ta ga jikinki kin ga dai mace ce yar uwarki ba so mace tana cire kayan ta ba a gidan mijinta ba saboda tsabar ana kiyayewa kudin nan fa tsada ne da ku ko mata ina dada maimaita wannan abu yanzu zaki iya zuwa gidan da ba gidan mijinki ba ki cire kayan ki yaran gidan su zo su ganki me zaki ce kin je gidan da ba gidan mijinki ba kin kwabe rigarki wai zafi yayi yawa kin cire dan kwalinki wai zafi yayi yawa sai ga mijinta ya dawo me zaki ce nawa nawa ne mazan da suke bin matan abokanansu nawa nawa ne namiji zai zo gida yazo ya ga wata yarinya sha'awar ta ya dauke shi ya manta da matarsa kuma sai ya ji ya lalata da ita ke kika jawo kuskure ne laifi ne mace ta je gidan da ba gidan mijinta ba ta cire kayanta ana nufin babbar mace da ta kai munzali na girma da sha'awa in ba haka ba kin yaye suturar da yake tsakaninki da Ubangiji kin yaye kin keta ta to yau ba ma cirewa ba ba ma cirewa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata daliba take fada a jami'a a cikin jami'o'in mu a hostel na mata mata suke fitowa waje a fili zigidir tsirara suke yin wanka ba riga ba wando ina musulunci ina kunya shikenan daga kin zama yar boko kin zama mara imani lokacin da aka gaya mu wannan magana nayi mamaki nayi inkari nace kai ba zai yi ba tace wallahi malam haka ake yi da yawa akwai matan da wata wallahi haka za ta fito daga ita sai dan garan mu wando za ta fito ko brezia babu a jikinta tana rike da bokiti za ta zo kuma tsakiyar gurin abin nan suna wanka wai lokacin zafi wai ban daki cinkoso yayi yawa wai kaza wai kaza wai kaza shi yasa da yawa mutun zai dauki SME tarbiyya islamiyya ya kai ta jami'a karatu ko ya kai ta wata college karatu ko ya kai ta wata makarantar kwana karatu tam daya zata yi zata dawo da wannan tarbiyyar da aka koya mata ta rugurguje shi gaba daya saboda ta hadu da mutanen da ba masu tarbiyya bane ta hadu da kawayen da ba masu addini bane ta hadu da abokanai wanda ba sa tsoron Allah wani bawan Allah ya bani labari yake gaya min Issa abinda ya same ta yace mallan yata tana da tarbiyya tana da kunya tana da kamewa na wahala akan yi mata tarbiyya na kai ta makarantar kwana wai naga ta girma ta yi hankali za ta kare sa senior secondary school junior ma a gida na bari ta yi sai uwarta ta bani shawara tace to ai yanzu ya kamata tunda dai an yadda da hankalinta a bata waya da za a rinka magana da ita in tana da larura ta kira gida ba sai ta je ta ari wayar kawaye ba yace ba matsala uwa tace ba matsala aka dauki waya aka bata tam daya yarinyan nan ta je hutu ta dawo wata rana mai gidan ya fita kama ruwa cikin dare karfe 3 sai ya ji yarinya tana shewa tana hira tana fasa dariya yace to wannan aljani ne ya kama ta kome karfe 3 na dare ya je ya daga labule ya dan leka windanta sai ga yarinyan nan ta kwabe ta dauki waya tana kiran samari ko samari suna kiranta suna hira tana ta motsi a katifa da wayar da uban ya sai mata ai garin Allah yana wayewa yazo ya rufa ta kaman zai cinye ta da bugu me kai ki me kike yi da ya karbo wayan nan ya bude lambobin mazaje samari wancan a gari kaza wannan a gari kaza wannan hotonsa wani dan iska wannan kaza da hoton mata kawaye da karamar yarinya bata kai ta kawo ba yace insha Allah kin gama wannan makarantar daga yau kin fita kenan yace dan abu kazan ki ki nemo min miji daga nan zuwa sati biyu auren ki zan yi kun ga zamani ko kun ga yanda sharrin waya yake a hannun mata ko to yau kananan yara yan mata in kun ga yanda suke sarrafa waya irin yanda ake bata musu lokacin su da rayuwar su akan waya wallahi ba za ku yi bacci ba shi yasa ni dai a fahimta ta na fada na maimaita duk uban da Allah ya jarrabe shi da ƴaƴa mata ya fatsaya ya sa ido akan su akan mu'amala da wayoyin hannu din nan ya tsaya ya sa ido akan ƴaƴansa ƴan mata dangane da ƙawayensu ba laifi bane mutum ya karbo wayar ƴarsa ya rinka bincika suwaye ƙawayenta suwaye abokananta zaka zo ne ka ga muhala yarinya ka tado ta jawo maka shiga wuta zaka zo ka gama tarbiyar ka wani abban za yana kallon ka yana dariya ya lalata maka tarbiyar yarka tazo ta je gurin miji ba a matsayin mace cikakkiya ba shekaran jiya din nan wata yarinya ta kira ni daga Saudiya yarinya ce budurwa mai shekara 17 18 ta tafi Saudiya ta tafi aikin kudi Malam Shahid take ce mun wani ya ganta yana santa a garin su amma fa ya ce mata idan ta kuskura aka daura aurenta da shi yazo ya tarar da ita ba cikakkiyar budurwa ba to auren su daga ranar auren ya mutu kuma bai taba zama da ita ba wai yanzu ku duba hatta kai ga samari suna zargin zai iya yiwa ƴan matan da suke neman su da aure watakila suna yin shashanci suna wasa suna zuwa suna haduwa da wasu mazaje na banza hasbunallahu wa ni'mal wakil baiwar Allah ce mai kamewa ita tace Allah ya sauwake Allah ya kiyaye tace ina kare mutunci na ina kare darajata insha Allah ba za ka taba samu na ba mace cikakkiya ba Allah ya taimake ta Allah ya bata ikon kiyayewa to wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin hadurran barwa yarinya karama mai karamin shekaru a bar mata yanci a hannunta daga cikin yancin da kuke ba su wayoyi ba wa yarinya karama babbar waya waya rugurguje tarbiyar yaya take yi in ta kama larura sai an bata wayan nan to a sa ido akanta kuma ku daina bari samarin yayan ku suna sai musu wayoyi masu tsada suna aiko musu in ma ya saya mata to ya saya mata daidai gwargwadon wanda zai za ta magance larurar kira da amsa kira ba wai ya saya mata waya saurayi ya saya mata waya ya rika turo mata videos na zina ba yarinya ki bata san tsiya ba saurayin ta ilalata ta saboda ya sai mata babbar waya mai tsada sai ya rinka daukan hoton bidiyo na zina yana tura mata tun tana ki ba ta budewa har ta zo tana budewa har ta rinka sha'awa har ta rinka sabawa har ita ma ta rinka daukan hotunan wasu abubuwa na fitina tana aika masa Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane guda uku kar ma ku tambayi mugun halin da za su kasance ranar tashin alkiyama riwayar Fadala ibn Ubayd annabi ne yace mutumin na farko shine rajulul farqal jamaa mutumin da ya rabu da ƴan uwansa musulmi farqal jamaa baya komai da musulmi ya fita cikin jama'a ya saba wa shugabansa farqal jamaa wa asa imamahu ya rabu da mutane kuma ya saba shugabansa famata asiyan annabi yace yana mutuwa ko ya mutu yana mai saban shugaban sa baya bin shugaban sa mutun na biyu shine din macen da baiwa take ko kuma bawa ya gujewa shugaban sa ya gujewa mai gidansa baiwa ce ta gudu ta bar uwar gijiyarta ko bawa ne ya gudu abaka min sayyidihi famata ya mutu haka yana mai gujewa mai gidansa to kar ma ka tambayi halin da zasu kasance a wajen Allah na azaba manzo Allah yace na uku shine imra'atun ghaba anha zawjuha matar da mijinta ya tafi ya batta bata nan wa qad kafaha mu'natad dunya ya gama daukan nauyin yinta na halin duniya gaba daya fatabarrajat ba'dahu bayan ya fita ya tafi tai tabarruji ta saba wa Allah da mai gidanta ta rinka fita da chaba kwalliya da ado ta nuna kamar ita ba matar aure ba saboda mijinta yayi tafiya baya nan annabi yace fala tasal anhum kar ma ka tambayi waɗannan mutane bala'in da za su shiga ran tashi alkiyama wannan hadisin Imam al-Bukhari ne ya ruwaito shi a cikin al-Adab al-Mufrad da Ibn Hibban da Imam al-Hakim da Imam Ahmad a cikin hadisin an nuna mana ashe mace mai ha'intar mijinta wannan matar za ta gamu da fushin Allah da azabar Allah ranar tashi alkiyama kuma matan suna yi ko ba sai wata zaki ganta da da'a da ladabi da biyayya da rufe jiki da komai in mai gidanta yana nan in za su fita unguwa za ta rufe jikinta za ta nuna kamar mala'ika don tsoron Allah amma wallahi idan mai gidanta ya tafi ya batta yanda take kecire ne wajen chaba kwalliya da ado abun baya ganuwa da waɗanda suke dauko maza dan wulakanci ta dauko namiji wanda ba mijinta ba ta kawo shi gidanta ya kwana mai gidanta ya tafi aikin soja ko ya tafi aikin dan sanda ko ya tafi aikin kamfani ko ya tafi aikin hajji ko ya tafi neman abinci ya tafi ingila ya tafi america ya tafi kaza wallahi ina gaya muku iyayena mata a yau akwai matan da ba wai fa su fita ba ba wai su fita ba a'a waya za ta yi wa mai neman ta kwartanta yazo har gida ya kwana da ita a gidan mijinta sunanki mahainciya sunanki mayaudariya amma alhamdulillah asiri yana tonuwa saboda yanzu a gidaje akwai CCTV camera akwai kamarar da ake sawa mutum ko yana ina ne yana ganin wanda ya shiga gidansa da wanda ya fita da wacce kuma take daukan kanta ta kai kanta ayi lalata da ita kuma matar aure akwai wani direba a wani gida da yake mun fatawa direban mota ne na wani gida ku ji wannan fatawa yace mallan ni abun mamaki ne kama ni nace bari in kira ka in ji me ya kamata nayi yace mai gida na mutumin kirki ne mai gida na yana da mata biyu ne wata a gari kaza wata a gari kaza in yazo nan yakan yi sati daya sati biyu sai ya koma can inda yake aiki yayi wata daya wata biyu ko yanda yanayin aiki ya bashi yace mai gida na baya sakaci wajen taimakon matarsa da daukan nauyinta da yi mata duk abin da ya kamata kai ba ita ba har da ƴan uwanta da danginta ya gina mata gida mai tsada ya dauke ni a matsayin direba ina aike a gidan in yara za su je unguwa ko makaranta ni nake kai su in za ta je unguwa ni nake kai ta in yazo ni nake tuka shi ni nake zuwa kasuwa musu sayayya da komai yace amma mallan na ga ikon Allah matar gidan nan ba ta da tsoron Allah yace wallahi mallan ni take sawa in dauke ta a shimfidediyar motar mai gidan nan ta sa in kai ta gidan wani boys quarter na wani mutum tace tafi sai na kira ka a waya yace bakin ciki ya ishe ni naga cewa ni mai gidana ya dauke ni yana biya na albashi ni kuma yau ga abinda matarsa take sa ni in dauke ta in kai ta gidan wani namiji tace in tafi sai ta mun waya sai ya gama da ita sai ta kira shi yace malam ba ma wannan kadai ba yace wallahi wani lokacin abinci take shirya masa na tashin hankali mai gidan ta yi mata cefane mai kyau ya bar mata komai komai a yalwace sai ta yi abinci lafiyayye ta aika wannan kwarton ni kuma ake dorawa a buddin mota inje in kai wannan mutumin abincin ya ci ya koshi ya bari ya bawa wasu gadin sa shi ma abu ɗaya na san yake mata yakan turo in karbi wankin ta in hada da kayan wankin sa in kai wa mai wankin sa ya masa wanki la ilaha illallah Allah ya gyara halin wannan mata ta hayinci mijinta maza ku sa ido akan maza matan ku duk mutumin da yake tafiya yana barin matarsa ya kula da ita kuma ya sa security akan ta halal ne in ba ka ba wallahi mace za ta koya maka hankali za ta yaudare ka na fitar hankali Allah kare mu Allah ka tsare mu ubangiji ka sa aljanna makomar mu gobe za mu dora insha Allah ta'ala dangane da wannan tabarruk din dai har yanzu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته